بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا يوم ماتا ما لبتا وحسنتنا من البركة أنا نغلقي إريا إيت مسجد لكنا babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina yi mana barka da safiya a cikin wannan lokaci a wannan silsila ta majalisai na tafsirin Ramadana, saboda iyayenmu mata wanda muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka. Yau 5 ga watan Ramadana, shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, daidai da lissafin 22 ga watan Fabrairu 2026. Insha Allah za mu fara waɗannan majalisai masu albarka insha Allah. Kafin mu shiga cikin bayani, ana ramma Malam Muhammad Ashir Jalingo zai karanta mana wani abu cikin Al-Qur'ani mai girma. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أرضه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلهم العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فالهدى المهتدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
Barakallahu fikum asa ilaikum. Mun saurari karatun Al-Qur'ani mai girma na wasu ayoyi masu albarka daga suratul An'am. Allah ya saka wa al-rahman al-khair. To a yau wannan darasi za mu dauke shi a matsayin kamar shimfiɗa ga darussa da za su biyo baya a waɗannan kwanaki na Ramadana masu albarka insha Allah, wanda gashi har mun ci ɗaya bisa shida na Ramadana. Wato yau muna biyar ga wata, wanda haka yana nufin an raba Ramadana gida shida, to an ci sudusi. To Allah Ubangiji ya sa mu samu albarka da ke ciki. Kafin mu shiga cikin mukaddimanmu, zan yi amfani da wannan dama da isar muku da wani albishir kuma da addu'a ga ɗaya daga cikin mata da suke halartar wannan karatu. Na san wasu ku sun santa. A bara da muke wannan karatu na tafsiri wa mata a wannan masallaci, akwai wata baiwa Allah da ake cewa Hajiya Fatima Cikairi, wacce take zuwa tun daga Guzafi take zuwa wannan tafsiri. Wannan mata baiwa Allah ta yi shekara da shekaru da yin aure. Ina jin an ce wajen shekara 23 da ta yi aure, amma kuma Allah bai bata haihuwa ba. To mun yi magana da ita kuma muna tattaunawa sau da dama. Allah ya taimake ta, mace ce mai kyakkyawar tarbiyya, mace ce mai hankali, ta dage wajen addu'a da ita da mai gidanta. To Allah cikin hikimarsa yanzu ya musu baiwarsa, ya musu tauta, a yanzu matan nan ta haihu tana can a ƙasar Masar, inda ta haihu kusan makonni biyu kenan da suka wuce. Da muna mata addu'a Allah Ubangiji ya sanya mata albarka a cikin abin da ya bata na haihuwa, ya kuma ƙara mata da ƙarinsa. Barakallahu laha wa baraka fi mawhubi laha wa shakarati wahiba wa balaga ashuddahu. Muna mata addu'a Allah ya sanya mata albarka a cikin abin da ya bata, Allah kuma ya bata damar godewa Allah akan wannan ni'ima da ita da duk sauran uwaye wanda ba su samu ba. Allah Ubangiji su ma ya ba su in suka dage wurin neman baiwar Allah. Allah madaukakin sarki ne, amsa bukatu ne ga bayinsa. Allah ya sa mu dace. A bana insha Allah za mu ɗauki wani salo ne na waɗannan wa'azozi a cikin Alƙur'ani mai girma, ta salon abin da ake cewa at-tafsirul limawdu'i. Tafsiri na Alƙur'ani kala-kala. Akwai abin da ake cewa at-tafsir at-tahlili, wato irin wanda aka saba gani a karanta aya ko wasu taron ayoyi a kama fassarar su baji ba gani, a fitar da mas'aloli na fiqh, mas'aloli na aqida, mas'aloli na lugha, mas'aloli na tarbiyya, mas'aloli na balaga alqur'ani, da duk abin da malami ya ga ya dace, duk abin da Allah ya kuwace wa malamin sai ya fitar da shi. Wannan shine ake cewa at-tafsir at-tahlili analytical, wanda wannan shine galibin malamanmu suka yi a cikin littattafansu, kuma galibi malamai a irin shi suke. Sannan akwai at-tafsirul ijmali, shine irin wanda galibi ake yi a yi ta karanta ayoyi kawai ana fassara su ba tare da dogon zance ko sharhi ko bayani ba. Wannan galibi za ka ga ana yin shi a wuraren da ake ganin cewa kamar mutane ba su da ƙarfin ilimin da za su fahimci irin wancan analytical ɗin, ko kuma ya zama da shi kanshi malamin iya abin da zai iya ce. Akwai kuma at-tafsirul mawdu'i, shine wanda za mu yi a yanzu insha Allah, ta hanyar mu ba za mu buɗe Qur'ani sura bayan sura ko mu bi shafi aya bayan aya, za mu dinga tsinta ne, za mu dinga ɗauki ɗaiɗai ne na wasu mas'aloli, to sai muka yi wa tafsirin take da albarakat fil qur'an wato zamu dinga daukar ayoyi da wurare wanda alqur'ani yayi magana akan uwayen mata kuma qur'ani ya yawaita magana akan mata to abin da ke so farko mu fahimta ya ku iyayen mu shine me ya kawo wannan tunanin yana da kyau mu justify me yasa muke tunanin yin wannan tafsiri a bisa wannan salo farko saboda haka din zai taimaka wajen mu fahimci hukunce-hukunce da suka shafi iyayen mata inda su ne target ɗinmu a wannan ainihin wato karatu da waɗannan majalisai sannan na biyu kuma a wannan zamani wanda ake samun kuruwa da yawa daga mabambantan ɓangarori akan ƙoƙarin tattauna qadiyatul mar'a mas'alar mata ta zama ishu ne zaman kanta kuma kowaɗanne irin mutane suna da approach nasu suna da muƙaraba suna da salo ko tafarkin da suke bi wajen dirasa akan mace malaman tarihi ne malaman sociology ne malaman kimiyya da fasaha ne kusan kowane ɓangare da haka za ka ga researches bincike da dirasa sun yi yawa a kan al'amura mana ke cewa feminism al'unusa wato bincike game da tsiyamci a literature a linguistics a history a culture a nursing a komai kuma yanzu nan da zarar aka ga wata mace ko wani namiji ya ba da muhimmanci a kan wannan abu za ka ga cewa a ta turawa suna sa mishi albarka ana ganin kamar wani ɗan gwagwarmaya ne mai kare wani abu da ake buƙatar karewa ba cikin wannan ruɗani sai ya zama da cewa an ɓatar da tunanin mata da yawa an sa musu tunanin cewa musulunci da al'adar mu ta musulmai ya cutar da su musulunci bai ba su ƴancin da ya kamata ya ba su ba musulunci ya mai da su baya an sa musu tunane-tunane marasa kyau da yawa wani lokaci kuma za ga wannan tunani har yana fitowa ma daga bakunan waɗanda ake ganin su islamiyyun wato wanda suke da alaƙa da musulunci wani lokaci ma da sunan wa'azi musamman irin mata da suke yawan cewa za su yi wa'azi ɗin kun san ina yawan magana a kansu waɗanda ana ganin kamar na takura musu sai ga mace da sunan wa'azi amma abin da kake koyarwa wani abu ne can daban tana bokaran mana da mata to a kuma a ɗabi'ar kuma iyayen mata kusan da aka ce ga wata mata na waɗanda to mujarrar da kasance wata mace gani suke kawai to shi kenan alhamdulillah yanzu sun yanta daga maza masu wa'azi da haka kawai bari a amara ba wannan baya ko da take faɗi ma kasance wata mace kawai a gusa dalili ne akan cewa mun take daidai saboda haka za su zama wato sun kulla alaƙa da ita suna da aminta suna taimakonta ashe kuma ba sun cewa guba take fesawa a cikin iyayenmu mata da ƴaƴanmu da iyalanmu ba su wannan yake nufin ashe wajibi ne a dawo da mata cikin hayyacinsu ta ɓangaren tattaunawa a kan al'amarin da ya shafi wato a matsayin mace a musulunci daga mahanga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muke fata za mu tattauna a kai a cikin waɗannan darussa masu biye insha Allah Allah mu shiko to da muka wannan sallah sai mun ga cewa a cikin alƙur'ani an bako game da ƙiyamaci ya rubuta fuskoki mabambanta an bato ya zo har an ware sura musamman surori guda biyu waɗanda aka ware su aka kira su da sunan mata akwai suratul nisa'i akwai kuma suratul nisa'i sughra suratul nisa'i ita ce wadda aka sani aka ce baqara ali imran sai nisa'i yaran nasu ta gurin bakun ko akwai kuma suratul nisa'i sughra wato ƙaramar suratul nisa ita ce suratul talaq sannan mun kalli surorin da suke magana akan hukunce-hukunce masu yawa irin cikin baqara cikin ma'ida cikin suratul nuri cikin suratul ahzab cikin suratul mujadala cikin suratul mumtahana suratul tahrim waɗannan sura surori guda bakwai particularly sun yi maganganu masu yawa akan hukunce-hukuncen da ya shafi mata abinda yake da alaka da zaman aure sanya hijabi hukuncin hukuncin fitan mata gado saki idda takaba abin nan aure da yin da karin aure abinda ya shafi abin nan zihar abinda ya shafi wato awwa irin waɗannan ko sulhun rigima tsakanin miji da mata waɗannan sururi sun bayyana waɗannan abubuwa wanda yake nuna muhimmancin da mace ta samu a cikin alƙur'ani ba kaɗan ba ne. Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan abubuwa mabambanta da suka shafi waɗannan hukunce-hukunce. Allah madaukakin sarki ya nuna mana yadda mace take ita ma tana da responsibility da Allah ya ɗaura mata a cikin iyalanta, tsakaninta da mai gidanta, tsakaninta da sauran abokan rayuwarta. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi mana ishara a kan wato irin ‘yancin mata da aka kare dangane da hukuncin gado, dangane da hukuncin mallakar dukiya, dangane da cewa sadaki an bayar nasu, dangane da ‘yancin zaɓen mijin da ta aura. Abubuwa da yawa Alƙur'ani mai girma ya yi magana a kansu. Musamman Alƙur'ani ya yi magana a keɓance a kan mata wanda muka kasa su zuwa gida biyu. Akwai nisa'un salihat, akwai kuma nisa'un talihat, wato akwai mata mutanen kirki da Ƙur'ani ya ambata. Ƙur'ani ya ambaci mata da yawa waɗanda suke mutanen kirki, tun daga kan uwar Hawwa alaihi salam da Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam da matan Fir'auna Asiya binti Muzahib da matan Annabi Ibrahim alaihi salam Sara da Hajaru da sarauniya Balkisa, ita mutum ya kirki ta tuna ta musulunta ko da matar Azizu Misr, ita ma za a ce mutum ya kirki ta tuna ta tuba. Sannan Qur'ani ya ambaci Hawla binti Ta'alaba, ita ce Al-Mujadila, wacce ta taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a complain akan mijinta ya mata zihari. Qur'ani ya ambaci Zainab bintu Jahash wadda Allah ya aure da ita daga saman bakwai, falamma qadabidu min hawa. Qur'ani ya ambaci Aisha radiyallahu anha a kissarta ta cikin suratul Nuri game da kazafi da aka yi mata. Waɗannan duka mata ne a matsayinsu na mutanen kirki waɗanda a matsayinku na mata ‘yan uwansu a halitta ya kamata su zama ababen koyi a gare ku. Sarafa kowace ɗaya za mu bibiyi a taƙaice ambatan da Alƙur'ani ya yi mata, mu yi tafsirin ayoyin tafsiri ijimali a dunƙule, sannan mu fitar da abin da ke ciki na darussa gwargwadon hali abinda za mu amfana da shi mu da ku gaba ɗaya. Waɗannan su muka kira da suna nisa'un salihatun, mata nagartattu fil Qur'an wanda za su zama abun koyi. Me kun ki dinga koyi da fatiwance sahurawance ko na babun koyi bane, wata ta kadara ko ta mawaƙiya ko ta yan drama ko wata yan siyasa, wata woman leader, wato ta gagari iyaye, ta gagari mijinta, ta gagari al'umma garin su, wannan babun koyi bace. Ta zo cikin duniyar gizo tana ta yaɗa maƙala, to wannan babun koyi bace gare ki, ya ke ɗan uwa musulma. Ga abun koyi waɗanda Allah ya ga nagartansu, Ubangiji mahaliccinmu ya ambace su a cikin Alƙur'aninsa, wanda wannan kaɗai ya ishe su sharaɗi. A ce har yanzu fiye da shekara 1000 ana labarinsu saboda Allah ne da kansa ya ambace su. Ina ganin wannan kaɗai ya ishe mu ya zama abun dubawa. Yayin da ita wannan wato taƙadara da ake gani a cikin TikTok ta yi bala'in tashe shi ne ta wata uku ana yayinta. Daga nan za a neme ta a rasa, ki ga ta ce tana kuka tana da dama cewa wallahi ka gane ashe ba kyau kaza kaza, dan Allah in tana neman miji na gari, a ce tana neman miji na gari, kuma ita ba ta da ba.
ke zakai da Allah sai ke da danki nagari a wurin wannan Allah bai yi ba ko ke da mutunci nagari ya wurin wannan da aka gama ganin ta a duniyar TikTok kana rawa ai sai inda karfin ke kare mata wani so wadannan mata bara su zama abu koyi gare ni akwai kuma aka san su sune misaqan qanihat bitta wato mata kuma a ce wa tsu mutanen kawai wanda Qur'ani ya bada labarin su Qur'ani ya ambace su suma dan su zama abin jin kunya a gare mu daga cikin su akwai al-misali akwai mata annabi Nuhu wanda aka ce babbar kadara ce babbar kawaliya ce ta madala akwai mata annabi Lulu ita ma haka akwai matar Abu Lahab tabbata da Abu Lahab wa tab sannan akwai kuma wasu ire-iren su ga wata kila ambatan su bai bayyana ba sai ta siffa su kamar wanda za a ce farauniya ko haruwa ko bebin maza ko na makamanta waɗannan suma za mu yi bayani za mu karanta ayoyin da aka ambace su da kuma bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi ambatan da aka yi su su kuma don mu ɗauki izina game da ainihin abin da ya faru da su don mu gujewa faɗawa cikin irin wannan harƙalla sannan za mu ƙoƙari mu ga cewa mun gujiro da zance akan abin da ya shafi wani statistics wani ƙididdiga na ambatan da Qur'ani ya waɗaya mace Qur'ani ya ambaci mace da kimarta da muhimmancinta da function ɗinta aikinta a cikin al'umma ta hanyoyi mabambanta ya ambaci sunanta da aikinta ta hanyoyi mabambanta alal misali lafazin annisa wanda kamar a ce shine generic name suna na jinsin iyamaci annisa a larabci mufradinsa imra'at mace annisa'u mata ana iya cewa niswatun ya zama jam'u illa wasu mata tsakanin biyar zuwa takwas ne ko uku zuwa tara shine niswatun to wannan lafazin da nisa'u da niswatun da imra'atun ya maimaita a Qur'ani wurare da yawa sama da wurare 80 inda aka ambace shi wanda yake nuna sudur ɗinsa yana nuna muhimmancin wannan halitta cikin halittun Allah da kuma cewa wannan duniya da yadda Qur'ani yake kallanta ba za a yi ba idan babu mata imagine a ce ga wani gari ko ta alƙarya ta maza zalla ai zai zama kamar gidan yari a gidan yari ce mishi ma ake gidan maza ko to in ji ka take ga yadda ƴan gida da suke shan wahala saboda babu mata a garin su ba wanda za ta sa ya ɗan ji sanyi a rayuwarsa ba wanda za ta ba shi shawara ba wanda in gane ya je wurinta ya biya buƙatar rayuwarsa babu mai dafa mishi abinci sai dai ƙatti ƴan uwan shi kawai sai dai su ga zage-zage ko su ga kokuwa ko kuma su zama ƴan luwaɗi za ka ga rayuwarsu ta sururu ce maimakon gyara hali da ake cewa za a yi musu to ƙara lalacewa halin su yake yana da gaskiya wanda ke ƙara lalata masa hali to shi ne rashin mata a kusan su shi sa hukumomin tsaro wanda suka san ciwon kansu wanda suka san abin da ya dace da psychology na ɗan adam idan aka kama mutum aka tsare shi kamar DSS ya ce kusan sa daga cikin jami'an tsaro wanda suke yin ayyukansu a bisa hasken ilimi idan suka tsara mutum tsarewa ta yi nisa suka ba shi dama ba ta shiga wajen shi rating kwana da kwanaki kai suka yi yawa yi mishi aure ni na san mutumin da dole suka tsare shekara 8 a cikin wannan shekarun sun mai aure suka bi shi kana da bukata aure ce dama yana da matar da zai aura suka je suka bincika suka je suka biya sadaki aka je aka yi siga suka ɗauko mai amalishi suka kawo mishi wannan detention a facility din za su wuce kwana daya biyu uku ta koma cikin al'umma su gaba da rayuwa saboda sun san wato bukatar dan adam zuwa ga namiji zuwa ga mace da bukatar mace zuwa ga namiji wani abu ne kamar bukatar abinci da abin sha da iska da sauransu su da aka hana mazaje rayuwa tare da mata yansu to an raba su da wani muhimmin al'amari a rayuwarsu dan haka ga a aljanna da Allah yake ba mu labari daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ya faɗa game da aljanna shine samo da mazaje mata hurul ayn matan nan na musamman da aka ba da labarinsu sai kuma da za a ce ga wata alƙarya ko wani gari na mata zalla babu maza ya kuke tsammanin zai kasance imagine a ce ga wani gari ko wata alƙarya ta zallan mata ina jin za a waye gari ba wanda yake magana da kowa da kowa kawai zai saboda inda mata suke iyayen mata wajen ta fushi za ta iya sati mata ya koma da abu za ta iya ma mai gidan ba ta iya blocking din shi suna fara aiki ne ba za ta iya blocking din shi a waya dan kan mai ko ta ci tsinta sai ta mutu kuma ta iya blocking din shi iyayen ba ta kina Allah ya saka muku da kai haka Allah ya ɗabi'ar mace ita mace tana yin tunani ne da zuciyarta yayin da shi kuma shi za mace is emotional duk abin da za ta faɗa to tana faɗan da abin da a yanzu kawai take ji emotion shi ne kamar jin bacci jin yunwa jin haushi jin farin ciki jin so jin kiyayya in ga wannan abubuwan suka bujiro mutum a lokacin suka bujiro mushi to kawai yana so ne ya yi abin da a yanzu zai biya wannan bukata ta yanzu ba tare da kallon gaba ko baya ba wannan haka iya mashi take haka ya ce mushi na ce ku ka tsara kira da a waya ko ba ka take dashi ko kuma ya fara daya biyu uku bai kira ba kuma ta jawo shi wai bai kira ba kuma ta take ya kira amma in har namiji ya ga ba za ka kira kake ƙara kira da a waya to galibi shi abin da yake nufi kenan logical tunani ne sai da ya auna gaba da baya to da shi na tunani shi kuma da kwakwalwa ita kwakwalwa ta lissafi gaba da baya ta alakanta abubuwa daban-daban shi sa idan aka haɗa biyu namiji da mace sai su wa junansu sutura domin wani lokaci ana buƙatar tunanin kwakwalwa wani lokaci kuma ana buƙatar tunanin zuciya saboda haka da za a ce ga wani gari inda zallan mata ne to abin ba zai yi kyau ba saboda haka Allah mai kasance ya ci gaba da ambaton mata da bayani akan shari'o'i da suka shafe su musamman abin da shafi zaman iyali da tarbiyya da sauran al'amura ire-iren waɗannan sannan kuma alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci ya fazil al'unta ta fuskar batu akan gari ta fuskar batu akan ainihin wato abin da ya shafi abubuwa makamantan waɗannan sannan an ambaci mace da sigar uwa wato mahaifiya wajen magana akan wato gado da wajen magana akan abubuwa makamantan waɗannan sannan an ambaci mace da sigar matar aure az-zawji ta ɓangaren batu akan abin da ya shafi iyali da ire-iren dai waɗannan ambato mabambanta da aka yi wa ainihin wato mata a cikin Alƙur'ani mai girma daga cikin abin da za mu kalla bayan da waɗancan mata da muka ambata nisa'un salihat da kuma nisa'un walihat za ku mu kalli almar'atu war rajul fil qur'an alaƙar mace da namiji a cikin Alƙur'ani mai girma ta fuskoki na aure da fuskoki na kasancewarta mahaifiya da fuskoki na kasancewarta iya da fuskoki na kasancewarta ƴan uwa wannan shi ne alaƙoƙi da ke tsakanin mace da namiji a cikin Alƙur'ani akwai wata matsala wadda take tana da controversy za mu ƙoƙari insha Allah mu kalle ta shi ne kaidul mar'ati fil Qur'an makircin mata yadda Qur'ani ya kalli makircin mata dan mu ji cewa yaya Qur'ani ke kallon wannan tabi'a ta kissa da mata suke cewa ko iya shirye makarkashiya ko iya tafiye kafar abokan zama amma wannan daga mahangar Al-Qur'ani ba mahangar wani abu can da babba sannan da kuma wato mace a cikin al'usra wato mata da muhimmancin su wajen samar da iyali duk wannan mun ce Al-Qur'ani zamu kalla saboda ya zama mana shine mabu'i ba wani zamu tsaya iya Al-Qur'ani ba domin mu ba al'ata bane mu musulmi ne in al'ata su ne waɗanda suke cewa kawai Qur'ani kadai za su kalla babu ruwan su da wani tushe na shari'a babu ruwan su da hadisai ba ruwansu da fassarar malamai ba ruwansu da ka'idojin ilimi na usulin fiqh ko makamantansu to wannan abin da suke akai ba daidai ba ne wannan ɓatacin halaka ce Allah ubangiji ya shirye shi amma mu a cikin waɗannan darussa za mu dinga amfani da nassoshin Al-Qur'ani mai girma sannan mu lalubo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da alaƙa da waɗannan nasoshi misali za ku ga duk inda muka ce Al-Qur'ani ya ambaci mata ɗin nan mun kira sunansu ana cewa wance da wance da wance da wance amma da yake kuma Qur'ani ba za ki ga sunayen nan da sunansu ne ya kama in ban da Maryam alaiha salam wannan ba wani cikin ne da zai magana a kanshi ba inda aka bari sunan Aisha ko Zainabu ko Balkisu ko wance ko wance ko wance babu inda aka fada to sai idan muka gane cewa ayoyin da aka ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zuwa ayoyin da suka biyo baya na labarin sharri da kagen da aka yi wa Aisha cewa ita Aisha ake nufi a nan sai muka gano haka daga hadisi sai muka gano falamma qada zaidun minha wa tazawwajnaha cewa ana magana ne akan Zainab bintu Jahsh ina muka gano cewa Zainab ce daga hadisi sai na muka gano cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim sunanta Balqisu malikatu sab'i ina muka gano wannan a tarihi da aka samu na labarin wannan sarauniya su da haka ba za a iya takaituwa a cikin Al-Qur'ani kadai don fahimtar shi kanshi Al-Qur'ani Qur'ani yana buƙatar kayan aiki da za su taimaka wa mutum wajen fahimtar me yake ne muhimmin kayan aikin nan shi ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya bashi Al-Qur'ani kuma ya bashi aikin bayanin Al-Qur'ani da Allah ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim mun aiko maka da Al-Qur'ani dan ka mutane bayanin abin da aka aiko mishi to a kayan aiki na farko na fahimtar Al-Qur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganunsa da ayyukansa da abin da yake ana yi bai hana kayan da shine da tafsirin tafsiri na malamai cikin magabata da na baya malaman da suka zauna suka nakalci Al-Qur'ani suka karance shi suka fantsama duniyar ilimin Al-Qur'ani sannan suka rubuta mana tafsiri wato bayani akan ma'ana Al-Qur'ani su Al-Imam Tabari su Ibn Kathir su Al-Qasimi su Zamakhshari su wani su wani su wani ga sunan bila adad waɗannan madogara ne wajen fahimtar Al-Qur'ani sannan da sauran littafin da suka shafi tarihi wanda suka shafi kisoshin annabawa da sauran dai abubuwa da malamai suke magana sannan shi kanshi harshen larabci sannan harshen larabci da sannan ka'idojinsa da sirrorinsa inda Qur'ani ba larabi lafiyayyen larabci wanda ke so ya fahimce shi yana buƙatar ya zama yana da ɗanɗanon larabci irin wannan za ka bi waɗannan kayan aiki za mu dinga isti'ana da su wajen ƙoƙarin fassara mai Al-Qur'ani yake nufi yaya labarin waɗannan mata yake a cikin Al-Qur'ani da makamantansu abu na gaba shine idan mun zo a wannan tattaunawa za mu fara kamar yadda muka ce da mata mutanen kirki mata nagartattu daga Al-Qur'ani kuma insha Allah a gobe za mu fara da Hawwa alaihi salam bawushi yana cewa ana dara uwa aka fidda tunda hawawa tace uwar kowa to dai za mu fara insha Allah idan lokaci ya bari sai mu sake daukan wata kuma cikin mata wanda za mu ke tattauna matsalar su a cikin awa guda insha Allah daga gobe idan za mu fara a yau bayan wannan dogon mukaddima wanda ta cike da rabin lokaci za mu ainihin wato karkata akalan bayananmu zuwa ga wasu matsaloli da suka shafi wato wannan ibada ta watan Ramadan don ya zama mana kamar wato tunasarwa akan abin da ke gabanmu. A farko abin da muke cewa wajibi ne mu gode wa Allah madaukakin sarki da ya saka laya mu har muka riski wani wata irin wannan wata mai albarka. Wannan wata na Ramadana kamar yadda muka sani wata ne mai albarka, wata ne na buɗe ƙofofin alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan Ramadana ya yi ana buɗe ƙofofin alkhairi na aljanna, a rufe ƙofofin wuta, sannan a kakkame shaidanin takadarin aljanu da a ɗaɗɗaure su ba za a ba su dama su gaba da yawo suna ɓatar da mutane suna sa musu kasala da lalaci. Saboda haka za ka ga kowa ya samu nishaɗin bautan Allah, ya samu nishaɗin yin ayyuka na alkhairi wanda duka ga ya gaza ya kai ƙarshe wajen gazawa. Wannan alama ce akan cewa shi kanshi shaitani ne mai zaman kansa, baya buƙatar wani shaitani ya halaka shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi wa mutane albishir ya ce albishirunku da watan Ramadan wata ne albarka ga shi nan ya zo. Allah ya zaɓi wannan wata ya sa mushi albarka, ya zaɓi wata rana a cikin shi ya sa mata albarka, wannan dare ya fi dare guda dubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk aka haramta mai samun alkhairi da ke cikin Ramadan to an haramta mishi iyakar haramtawa na samun alkhairi. Saboda waɗannan kwanaki masu albarka kuma kwanaki ƙididdigaggu kamar yadda muka faɗa a ƙarshe, yanzu kalla ki gani kafin a Ankara yau an ci ɗaya bisa shida kwana biyar, kafin ma a Saba ai ya fara kisa Allah ya kira shi da suna ayyaman ma'adudati, wasu ɗan ƙididdigaggun kwanaki. Kuma ana so koyon takadarancin mutum a ga bambanci tsakanin ranakun da yake azumi da ranakun da baya azumi, wato a ga cewa tsoron Allah da kula da ibada ya ƙaru, ƙwazo wajen aikin alkhairi ya ƙaru. Daga cikin muhimman aikin alkhairi da ake so mu dinga yi a cikin Ramadan shi ne kusanta Alƙur'ani mai girma. Kuma wannan Ramadan watan Alƙur'ani a cikin shi Allah ya fara saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Alƙur'ani, a cikin shi aka kawo Ƙur'anin ma ga baki ɗaya daga can saman bakwai aka aje shi a sama ta ɗaya, wanda daga nan ne mala'ika Jibrilu yake zuwa ya ɗauko sashen da aka ce ya ɗauko ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma abu na farko da ya fara kawo shi ya kawo shi ne a cikin Ramadan. Sannan duk idan Ramadan ya kewayo sada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye, mala'ika yakan zo ya dinga karanta mai Alƙur'ani suna bitar karatun da aka yi mai na tsawon shekaru. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana cikin annashuwa yana cikin farin ciki sai ya ta kyauta, aka ce ya dinga yin kyauta kamar iska sakakkiya. To ana so mu kusanci Alƙur'ani wajen karanta shi da maimaita shi da ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa da zama a inda ake karatun Alƙur'ani da sauraron karatun Alƙur'ani da fassararsa, sannan kuma sai mu dinga sadaka da kyauta da alheri da taimakawa na kusa da mu kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, ruwa sai mu dinga kwatantawa. To ana son wannan ya zama cikin halayyar da za a gani tare da mu a Ramadan. Sannan kuma mu sani da cewa shi Ramadana ba wai ya tsaya a kan barin cin abinci da barin shan abin sha da barin kusantar iyali cikin muni ba ne kaɗai, baya ga wannan akwai abin da ya saura me abin da ya saura shine kane baki daga duk wani zance ya sashe daga ƙarya daga gulma daga cikin baki daga ashariya daga yawan surutu da ana son mutum ya kame daga wani nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato su da dama wani mai azumi ba shi da wani lada a cikin azuminsa sai yin wa banza shi ne mai azumin da ya kasa rike bakinsa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yad'u qawla dhuri wala amala bihi falaysa lillahi haja an yad'a ta'amahu wa sharabahu wanda ba zai iya barin ƙarya zance na zance da zir da aiki da shaidar zir ko zai zama yana yin ƙarya ko yana shaida ta ƙarya ko kuma ana gaya masa magana ta ƙarya ne aiki da ita to duk wanda ke da wannan siffa to Allah baya buƙatar azuminsa ko ya yi azumi babu ruwan Allah da wannan azumi kawai dai ya yi azumi ba za a ci mishi gyan dai ba kuma ya sauke nauyin da ke kansa to amma Allah zai san irin wannan azumi saboda akwai yiwuwar ya zama zai tashi huhun ma'ahu bai da ladan komai saboda ya ku iyayen mata da mu sauran mutane mu kiyaye sakin baki cikin ramadan da ma sauran lokuta saboda an shi ramadan din wato zai koya mana tarbiyya idan muka iya gyara halayenmu cikin kwanakin 30 din nan wannan ya nuna ashe za mu iya gyaruwa tsawon shekara saboda daga cikin fa'idar ramadan shine wata guda na samun horo akan gyaran zukata da gyaran halayya idan muka iya jure abubuwan da muke yi da can za mu iya jurewa mu basu kamar yadda muka bar cin abinci da rana muka bar shan abin sha da rana a shiga mu iya jurewa ke ba ku ganin wasu daga cikin masu kamar ɗabi'ar shan taba wani Allah ya taimake shi daga ramadan sai ga ya fara saboda idan aka wuni din nan ba a musa ba sai ya rage har Allah ya taimake shi ba to haka mai ɗabi'a yawan surutu in za ki kika kana to ina azumi bari in kama baki na sai kika ga in surutu haka haka har sai ki saba sai ga bayan ramadan ma kana ki dinga yin wannan surutu saboda daga cikin ladabin da ake so mu koya shine wato ni kokari mu karanta surutu ne amfani ma bala ta nabara sannan ana so mu koyi planning wato tsara rayuwa ramadan yana koya mana tsara rayuwa ai ku kun sani ku mata kun fi mu plan a ramadan din yanzu nan da muke zaune na san dare ku ko ce tana da arrangement na abu da yake abu da baki kuma ta san lokacin da ya kamata ta fara kai da zaka gama ba a kira sallah ba kamar za ta gama wata kudin minti 10-15 kai da komai yana nan da ɗumin shi lafiya lau ana kiran sallah iyar ki shi buɗe baki cikin annashuwa kin ga wannan mai kawo wannan plan tsari wanda wata kila inda ba dan ramadana ba ko da sai ai sallar isha ba samu da tunawa mai yana ta ba ta ce ko na shiga uku ne sabura yau ko me zan dafa ki fara shawarwari da ita da masu aiki ne za a yi saboda babu plan amma yanzu kuwa tana da plan na duk ramadana wata tana da menu na abincin da za a ci a tsawon azumi ranar kaza ga wata kaza za a ci ranar kaza ga wata kaza za a ci sannan yanzu za ka na san mafi yawan kayan sallah ta riga ta gama a ranjin din shi ta riga ta kai ɗinki ko ma ta karɓo ko an riga an gama gwada yaran ta duka yana cikin filani da ramadan ke koya ma da kuma aiki da lokaci babu san da mutane suke lissafa da lokacinsu kamar ramadan biri-biri za a duba ƙarfe nawa yanzu za a yi sallah azhar yanzu za a yi la'asar sura minci ka za a sha ruwa to wannan ana so ne mu koyi kula da cewa tsawon rayuwar mu haka ake so mu zama muna da planning a rayuwa kuma bar rayuwar mu kai haka sakaka lokacin mu na fita ba tare da mun ci moriyarsa sannan kamar yadda ramadan ya kasance ayyamin ma'aduda babu kuma dukkan rayuwar mu ita ma ayyam ce ma'aduda babu da tabbas akan wannan rayuwa bayan lokaci kankani za a mutu za mutuwa tana ci gaba da dauki dai dai mutum ba zai an kara ba haka kawo kai shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni'matan maghbunun fihi ma kathir min an-nas akwai ni'imomi guda biyu da mutane da dama suke samun kansu a cikin sammaki wato fargajjaji suke samun kansu a cikin tunanin ya aka yi suka bari wannan dama ta kuce musu annabi ya ce as-sihhatu wal farah lafiya da kuma dama da lokaci surata ramadana yana koya mana mu dauki lokacin mu da muhimmanci mu yi abin da zai amfane mu a rayuwar mu da addinin mu da makoman mu mu daina bata lokaci ga banza ko ga abin da yake mai karancin amfani ko ga abin da yake kwata kwata ba ida amfani ko da daga cikin abin da Ramadan yake koya mana ta fuskar wato mu'amala da lokaci na san cewa idan ku yi ba da misali wajikila a bara da muka yi darussa a nan tare da ku akwai wasu wanda kuka sani da rayuwarsu a bana ba sa rayuwa ƴan uwa ko iyaye ko abokai ko abokan zama ko matan wani ko mijin wance ko ƴar wani ko ɗan wance wanda muka sani da wanda ba sani ba da dama Allah ya musu rasuwa wannan addu'a Allah ubangiji ya kan magabatanmu musulmai gabaki ɗaya da kuma iyayen mu a kebance da sauran ɗan uwanmu da masoyanmu waɗannan mutane da suka rasu kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za su samu dama ta rana ɗaya su ƙara yin azumi rana ɗaya da su rasu amma wannan dama ta kuce musu sun riga sun tafi ga Allah sun fuskanci abin da suka aikata kuma mu ma can muka nufa inda suke za mu samu kan baki wannan yanayi to kafin mu kai ga wannan yanayi tunda mun samu wata dama to mai kokari a dama ta dama Allah ta dan Ubaydullah sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kamar da yake cikin sunan Ibn Majah cewa akwai wasu mutane guda biyu suka zo suka musulunta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ɗaya daga cikin su mutum ne mai himma da ya kwazo saboda himmarsa da kwazonsa da za a yi jihadi sai aka tafi da shi ana zuwa aka kashe shi yayin shahada shi kuma ɗaya bai kai shi himma ba amma sai Allah ya ba shi dama sai ya rayu har shekara ta zagayo ya sake yin azumin watan Ramadana sannan sai ya rasu wato ya samu chance na one additional Ramadan akan ɗan uwansa alhaki yake na kwanta bacci sai ni mafarkin ga waɗannan mutanen guda biyu ga kuma ni alhaki mu uku muna tsaye a kofar aljanna an yi tashin alkiyama yace sai wani mala'ika ya fito daga cikin aljanna sai aka kira sunan wancan da ya mutu a karo na biyu wato wanda aka jinkirta mushi har Ramadana ya riske shi kawai sai aka kira shi aka ce wani wani lokacin aljanna kuma aka ba shi matsayi babban aljanna can an jima sai aka sake zuwa sai aka kira wanda ya mutu abun jihadi amma wanda ya mutu da farko sai aka ce shi ma ya shiga da ya shiga sai ya zama da cewa matsayin da aka ba shi bai kai na wancan sai aka ce kai kuma tsara su kai ka koma duniya kai lokacin shiga ka bai yi ba ba zai gama aikin da aka daura ba sai ya farka daga bacci da ya farka sai abin ya ba shi mamaki saboda mamakin da ya ji sai ya zama duk inda ya zauna cikin mutane sai ya bada labari sai idan mutum ya ga abin mamaki annabi an ce zai yawaita bada labari to yana ta bada wannan labari har labari yayi kewaya ya koma kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan Allah ya ce musu kuna mamakin abin da ya faru suka ce muna mamaki saboda kaga shi wannan ya mutu a gun jihadi ko mun san matsayin wanda ya mutu a gun jihadi matsayi ne babba shi kuma wanda bai je jihadi ba amma kuma wanda bai je jihadi ba sai muka ga cewa an ce ya samu matsayin da ya fi na wancan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ashe ba kun gaya mun cewa ya rayu har ya riski wani ramadana ba suka ce kwarai kuwa in ce to wannan riskin ramadana da ya yi da zaman da ya tsawon shekara da sallolin da ya yi da da azumin da ya yi shi ya ba shi wannan matsayin fiye da na wancan saboda ka duk mutumin da ya riski Ramadan ka ya riski wata dama ce ta musamman wadda za ta ba shi damar kusanci zuwa ga Allah da samun falala Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune sai aka ji ya ce amin amin amin. Sabai suka ce mun ji kana faɗan amin amin ba mu san abin da ya faru ba. Yace Jibrilu ne ya zo ya ce mun Allah ya ce in yi addu'a kai kuma ka amsa. Addu'a shi ne ya Allah duk mutumin da ya taso ya riski iyayen shi suna raye amma saboda takadaranci ya kasa yin aiki na musu biyayya da ya ji aljanna Allah ta ilimi albarka. In ji malaika Jibrilu Annabi ya ce amin. Ya Allah duk mutumin da ya riski Ramadana yana musulmi amma saboda lalaci da talaka kuwa ya kasa yin aikin da za a tsayantar da shi daga wuta Allah ta ilimi albarka Annabi ya ce amin. Ma'ana duk hanyoyin nan na albarka na Ramadan shi kanshi azumin sallar dare, karatun Alkur'ani, sadaka, kama baki da shari'a, istighfari, zuwa wurin tafsiri da duk abin da ya kamata mutum ya yi a ce lalacinki ko lalacinka ya kai ga duk waɗannan abubuwan sun gagara. Har aka gama cin kasuwan nan ta arziki Ramadan kwana 30 babu sunanka ko babu sunanki a cikin ƴancattu to wannan mutum ya kai ilimi. Alhala Annabi na cewa walillahi fi kulli yawmin fi ramadana utaqa min an-nar. Allah yana zaɓan mutane kullum ya dinga ƴanta su daga wuta on daily basis kullum sai a rubuta sunaye yau ga waɗanda suka yi aikin da ya kamata a ce sun tsira daga wuta har abada. Kama a ce mutum ya kasa duka wannan saboda shi malalaci ko ita ƴar bala'i ce kullum bakinta abota ta ashariya ko kuma mutum ne mai cin haram ko mutum ne wanda yake mai saɓar Allah ko mai kasala wajen ibada to wannan duka cikin asara suke. Allah ka tsare mu daga asara. Naka ɗan uwa masu albarka iyaye mata da sauran masu saurare ina jin hankalina da ku ga baki ɗaya cewa mu yi amfani da wannan dama da muka samu wajen ganin cewa mun amfana mun an dama da mu a cikin wannan harka ta samun alherai na gwaɓin Ramadana. Ramadana watan alkhairi ne watan da za a ci moriyarsa ranar alkiyama. Azumin shi kwaya ɗaya idan mutum ya yi domin Allah, Allah zai nesanta fuskar mutum daga wuta a fiye shekara 50. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu ci moriyar wannan azumi na Ramadana da fatan Allah ya sa mana albarka cikinsa. Allah kuma ya amsa mana ayyukan da muke yi kurakurai kuma muna fatan Allah ya gafarta gazawa kuma ta dan adam. Mun giji Allah ya sa Allah ya mana afuwa sannan muna roƙon Allah ya sanya mana himma ya sanya mana ƙwazo da karsashi wajen aikin ibada sannan Allah ya sanya mana wato nisantar ayyukan barna wanda za su ɓata mana ibada. Saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai mu ɗauki wannan darasin yau a matsayin muƙaddima gobe idan Allah ya kai mu sai mu fara waɗannan tattaunawa da su shafi wato mata a cikin Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka ambata. Sannan kamar yadda aka sani muna fara wannan darasi ƙarfe 10 ne zuwa 11. To a yau kamar yadda kuka saba mu iyayen kun yi nacci saboda muka jira zuwa 10:30 sannan sai muka fara. Saboda muna fata ya zama ku dinga zuwa a kan kai saboda a yi a tashi kowa ta kuma ta ci gaba da ainihin ayyukanta. Allah ubangiji ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.